عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم السبر شا نوى شا تقص نوات رمضان باين هجرنا زن الله صلى الله عليه وآله وسلم الشكرا جبو إيه لتريغ إلى أربعين دبقي wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 18 a cikin majalisin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda har yanzu muna cikin suratul Baqara. Kafin nan wannan yana tambaya akan cewa idan mutum ya shigo masallaci ya bi liman sallah, idan ya bi liman sallah kuma sai ya zamanto liman din ya yi sahawa a cikin sallar, an yi sujudul sahawu a sallar kuma ya zama an yi ne bayan idan da sallah, ma'ana ba'adi kenan. Shin shi kuma wani ya zai yi shi a matsayin shi na mamu, bana an yi sahawin shi baya nan aka yi sahawin, a inda aka yi sahawin ba da shi aka yi ba, ya zo ya riski liman bayan an yi sahawin, an ci gaba da sallah, sannan aka yi sallama, sannan ya tashi zai tuko sallah, sannan aka yi sujudin sahawu, shi ya zai yi. Inda ya samu raka'a tare da liman, to da abin da ya kama liman ya kama shi, sawa'un ko yana nan aka yi sahawu kuskuren a sallah ko baya nan, da ka abin da ya kama liman shi ma ya kama shi, domin sallar ta zama sallah ce guda ɗaya. Yanzu tunda ya shiga sallar shi ta riga ta wannan sallar, haka idan anyi yayi cuko abinda zai cuko, yayi sallama shi ma zai yi sujudu sahawu bayan wannan. Sai kuma a tambaya ta biyu yana magana akan menene dalilan da suke sa a yi sujjadar rabkannuwa. Dalilan da suke sa a yi sujudu sahawu guda uku ne, ko ƙari a cikin sallah, ko kuma ragi, ko kuma shakka. Wayannan abubuwan guda uku su ne suke sa a yi sujudu sahawu. Kowanne akwai yadda ake yin shi da kuma wacce irin sujjada ake yi idan an yi ragi, wacce ake yi idan an yi ƙari, wacce kuma ake yi idan an yi shakka. Haka kowanne da irin wanda ake yi, amma waɗannan sababban guda uku su ne suke haifar da a yi sujjada ta rafkannuwa, ko dai mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah, ko kuma ya rage wani abu a cikin sallah, ko kuma ya yi shakka a cikin sallar. To waɗannan su ne suke haifar da wannan hukuncin. Wannan kuma bayanin shi ne ne tsawo yana da alaka ne da abubuwan da suke faruwa a cikin suke faruwa a halin yanzu a cikin al'umma. Wannan kuma al'amari ne wanda abinda za ka iya yi a kai mafi mahimmanci shi ne addu'a. Babban abinda mutum zai iya yi a matsayinka wanda kake zaune a nan, baka da abinda ya wuce addu'a dangane da abinda ya shafi fitintunu da suke faruwa. Duk abinda ya shafi yaƙi da kuma faɗa al'amari ne wanda yake mai haɗarin gaske. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la tatamannaw liqa' al'adu, kada ku yi fatan haɗuwa da abokin gaba a wurin yaƙi. Da haka ba abin fata bane, ba kuma abin buƙata bane. Kenan larura sai take haifar da shi. Da haka babban abin da kai za ka iya yi wanda ba ka cikin inda za ka iya yin musharaka shi ne ka yi addu'a, ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da abin da yake shi ne alkhairi ga addini. Wayannan faɗace-faɗacen da suke faruwa gaba ɗaya duka faɗa ne na maslaha, faɗace-faɗace ne na maslaha tsakanin manya-manyan ƙasashe na duniya. Kowanne yana yi ne na maslahar shi da abin da ya shafi maslahar kanshi. Kuma siyasa ita ce siyasar duniya. Kowace ƙasa a duniya tana ta'amuli da kowace ƙasa ne a bisa ga maslahar ta ita ta ƙasarta, sannan wani abu ya biyo baya. Ba wani da za ka ce yana yi ne kawai saboda maslaha ta tsantsar maslaha ta addini, kowa maslahar shi yake karewa a ciki. Idan ƙasashen Larabawa suna da maslahohinsu da alaƙa da wasu ƙasashen kafirai, su ma ƙasashen Iraƙin suna da maslahohinsu da alaƙa da ƙasashen kafirai. Idan wayancan ƙawayen Amerika ne, su kuma ƙawayen China ne da Rasha. Idan kafirci ake a ƙasashen Amerika bai kai kafirci a rayun da ba, a addinance. Wayannan tsantsan kafirai ne mushrikai. Ba maganar ma wani Yahudawa ko Nasara ba, ana maganar kafirai ne tsantsa wanda ba su da addini. Iran kuma ba ta da wani abokin alaƙa a duniya da ya wuce China. Daga kowa yana yin maslahar shi ne kawai, yana alaƙa da wanda zai yi alaƙa da shi saboda maslahar shi. Amma ba wai alaƙa sai ta addini, wannan yana tunda wannan suna da alaƙa, in ka zagi wayancan suna da alaƙa da Amerika, ka zagi wayancan suna da alaƙa da China, suna da alaƙa da Rasha. Maslaha sai kawai. A ta faɗace-faɗacen wannan faɗan da ake yi gaba ɗaya faɗa ne tsakanin Amerika da China, shi ne wannan rikicin a wannan abin da yake faruwa duka. Maslaha sai tsakanin wane ne zai ci kasuwar Sharqul Awsat. Amerika sai za ta kama kasuwar Sharqul Awsat ko China sai za ta kama kasuwar Sharqul Awsat? A kan wannan ake ta wannan abin nan ake ta wannan rikice-rikicen tsakani. Daga kowa yana ƙoƙarin ya kare maslahar shi ne. Amerika tana ganin China za ta kama ta, za ta mamaye wannan wurin, in ta mamaye wannan wurin an gama da ita. Ta kore su ƙasashen Turai da yawa, ta kore su daga Afirka. Daga sun tattara sun koma Sharqul Awsat, suna ganin nan ne su kuma za su yi kasuwarsu, nan ma sun sake shiga suna ƙoƙarin su mamaye musu harkokinsu. An saskama ƙasashen duniya haraji na shige da fitan kayayyaki bai yi tasiri ba, an yi kaza. Dole wanda ya san me duniyar take tafiya zai gane abin da ake nufi da waɗannan abubuwa. Daga kowa yana yi ne don ya kare sanya kara masu lahari. Da haka suna gani idan sun yi wannan za su sa asali sun sa Iran a wurin sun ƙarfafa su sun ba su dama a matsayin su rinƙa tsoratar da ƙasashen Larabawa da Iran. Abinda suka yi kenan. Daga ƙasashen Larabawa su rinƙa biyan kuɗi su rinƙa biyan abubuwa a matsayin za a kare su daga matsala Iran. Kuma su ma sun san haka, sun san abinda ake musu kenan. Ita ma Iran ɗin ta san abinda ake yi da ita kenan. Shi ya sa a baya sun suka ba ta dama ta rinƙa mamaye wannan yankin da ƙasashe daban-daban. Aka ba ta dama a Iraki, aka ba ta dama a Syria, aka ba ta dama a Lebanon, aka ba ta dama a Yemen, ya zama sun zagaye ƙasashen Larabawan gaba ɗaya. Da duk ƙasashen da suke kewaye da su an ba Iran dama, an Amerika ba ta ga dama ba, ba ƙasar da ta isa ta shiga a ciki. Amma Obama ya buɗe musu dama suka kewaye waɗannan ƙasashen gaba ɗaya. Ya zama sun sa ƙasashen Larabawa a tsakiya, aka ci gaba da ba su horo. Da aka su tsara kuɗi, su biya kuɗi kada Iran ta zo ta kawo musu hari. Kar ta mamaye su, da haka ake sai musu. Su sun san abin da ake yi, kuma suna sane suke yi. Saboda su zauna lafiya, su kare kansu daga sharrin waɗancan, wannan kuma a ci gaba da tafiya a haka. Amma abin da ya sake lalata abin ya rusa shi shine kasantuwar abin da ya zo ƙarshe. Ƙasar Saudiya sai suka fita suka je suka sulhunta da Iran. Suka ce an yi sulhu. Shi ke nan. Me ya rage kuma yanzu? A kan wa za a ba su kariya? Tunda alaƙa ta yi tsani tsakanin gwamnatin da ta wuce ta Amerika da ƙasar Saudiya sai suka kewaye suka je suka ce kawai an yi sulhu da Iran an daidaita. An ci gaba da harkoki. Yanzu abin da suke zaman yi a nan suna cin kuɗi menene shi ba da kariya daga Iran, to yanzu al'amarin ya warware. Sai me ya rage? To dole za su san duk wata hanya da za su yi a sake dawo da wannan matsalar a cikin ƙasashen, to dole a dawo da wannan matsalar. A sa musu wata matsala ta tsaro wanda dole za su rinka neman ya za a yi a samu kariya daga wannan matsalar. Wannan shi ne ba wani abu ba. Shi ya sa da aka fara yakin Iran ɗin suka fara kai hare-hare ƙasashen Larabawa. Me amfanin kai hare-hare ƙasashen Larabawa da ƙasashen Musulmi? An kai Qatar, an kai Bahrain, an kai Turkiya, an kai Saudiya, an kai Oman, wanda ita ce ƙawarsu ma a ciki mai taimaka musu, da ita ake yarjejeniyar sulhu tsakanin Iran da Amerika. Oman ce ƴar tsakani. Ita ma sun kai mata hari. To me yasa haka? Shi ne abin tambayar. Shin akwai waɗanda su waɗannan ƙasashen kafiran suke amfani da su ne a cikin gwamnatin Iran ɗin suke musu wannan aikin don su dawo da wancan abin? Ko kuwa a'a su Iran ɗin ne haukacewa suka yi don an taɓa su ana yaƙi da Isra'ila da Amerika sai suka bi duka ƙasashen da suke kewaye da su suka kai musu hari? Ma'ana duk su haɗu gaba ɗaya su yaƙe su kenan. In ba mahaukaci ba akwai wanda zai yi wannan tunanin? Kana yaƙi da wasu mutum biyu a jefi, sai ka je ka taro mutum goma ka shigar da su cikin yaƙin su zo su haɗa a yaƙi da su. Ba wani tunani ingantacce da zai nuna wannan zai ba da menene dalili a kan yin wannan abu. Mun kunce saboda akwai depot ɗin sojojin Amerika ne a ƙasashen ƙasa nawa suke kewaye da ku wanda akwai dafadin sojojin America? Me yasa su ba ku kai musu ba? Ga kunan ga Iraki, ga kunan ga Afghanistan, ga kunan ga duk iyakoki kuke da su. Din me yasa can ba ku kai hare-hare a kan kayan America ba? Ya ƙasashen Larabawa na musulmi. Duka wannan yana buƙatar sanin dalili, yana buƙatar tunani, me ya haifar da wannan abu, me kuma ake nufi da yin shi, me ake nufi da yin shi. Dan ba mai hankalin da yana faɗa zai taro ma kanshi abokan gaba na yaƙi a lokaci ɗaya. Haka kawai ba tare da wani sababi ba. Kuma ga waɗanda kake faɗa da su ɗin ga wuraren su duk ka sani, kuma duk za ka iya kai musu hari. Sai ka raba tunaninka ka koma kana kai ma wasu mutane daban hari. Wanda kuna da addini ɗaya da sunan addini ɗaya da sunan alƙibla ɗaya. Daga kodi ya zama suna yi ne da wancan manufar ta maslahar su waɗanda suke wata a ciki ake amfani da su daga cikin ƙasar suna yin ajandar waɗancan mutanen, kuma ajandar ta ɓangarori guda biyu su ba su tsoro da cewa har yanzu dai matsalar Iran ɗin tana nan, har yanzu wannan ƙasashen suna da buƙatuwa su ci gaba da neman kariya, ko kuma ya zama su ɗin sun shigo yakin don ba ƙasar da za a kai mata hari ta zauna kawai tana kallo, kuma tana da makaman da ita ma za ta iya kai hari. Sai ya zama sun shigo yakin su kuma yanzu sai su janye su koma gefe, dama ba za su daga nesa suka zo ba su iya yin yaƙi na tsawon lokaci ba. Ko a yanzu ba su an iya ɗan kwanakin da ake yi ana maganar America sun shiga halin damuwa, makamansu sun fara ƙarewa a wuri. Jigilar makaman da ɗauko su da zuwa da su wannan wurin ba ƙaramin aiki ba ne. To suna so in an har ba ma ƙasashen Larabawa su ma su taso su ce za su rama, to shi kenan sai su zama su sun huta, makamansu za su huta. Sai su bar su suci ta yaƙi a tsakaninsu. Kaga su sun cimma manufarsu kenan. To shi yasa Allah ya sa su suka tsaya suka yi ɗauki matakin in mai da martani a kan al'amari. Har yanzu sun ƙi mai da martani, ana ta yin abinda za a tunzura su sai sun mai da martani, su kuma ƙasashen Larabawa sun ƙi mai da martani a kai. Sun tsaya kawai. Ƙasar Saudiya suna da ƙarfin da za su iya mai da martani za su ɗauki mataki a kai. A shekarun baya da suka wuce, ƙasar Saudiya tana cikin ƙasashe na kusan ƙasa uku ne kawai a duniya suka fi ta kashe kuɗi a kan makamai. A ƙasashen duniya gaba ɗaya. Daga tana da ƙarfin da in ta so su ɗauki mataki za su ɗauka. Ba masu ake a za su dole su shiga cikin yakin. Shi yasa sun san abin da ake nufi. Dukansu sun san me ake nufi. Amma ba haka ba ƙasar da za ka harba ma makami ta ƙare kaba ta rama ba. A wannan zamanin da ake ci. Za ka idan mutum bai san inda aka dosa ba da abin da ake yi sai ya ta hayaniya yana shirme a kan abin da bai sani ba. Kawai addu'a shi ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo mafita dangane da al'amarin, ya samar ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita, ya sa wannan ya zama sanadin sama ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita a duniya gaba ɗaya. Wallahu a'lam. A cikin suratul baqara mun tsaya a darasin da ya gabata a aya ta 101, ko za mu tashi akan aya ta 102.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
نعم قال ما لو كنت تركي يتي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان سنبي abinda shedanu suke rayawa suna karantawa suna bada labari dangane da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Wannan ayar tana da alaka da ayar da ta gabata a baya. Mun ji cewa a baya Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahu نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون لوكتن دا منزو يزو مسو daga wurin Allah da abin da yake gaskatawa ne da abin da yake hannunsu sai waɗannan mutanen daga cikin ahlul kitab suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da shi a bayan bayan su shine nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara'a zuhurihim fi Allah sai ka annahum la ya'lamun sai ka ce jahilai ne su ba su san cewa wannan littafin Allah bane. To bayan sun watsar da littafin Allah ne kuma suka kama sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman sai suka koma suna bin abinda shedanu suke bada labari ko suke karantawa ko suke rawaitowa suna dangantawa zuwa ga mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Daga wannan ayar tana da alaka da cewa sun watsar da wancan kuma sun zo sun kama wannan shine abinda suka kama. Daga sun kama abinda sun watsar da abinda zai amfane su a duniya da lahira shine kitab Allah sannan sun kama abinda ba zai amfane su ba a duniya da lahira shine ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Wannan ayar malamai sun yi maganganu akan sababin saukar wannan ayar. Waɗansu daga cikin malamai suka ce su Yahudawa sun kasance duk lokacin da suka zo suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani abu wanda ya shafi at-taura sai manzon Allah ya ba su amsa cikakkiya su ga abin daidai ne haka ne yayi daidai da abin da ya faɗa din yayi daidai da abin da suka tambaye shi haka yake a cikin at-taura. Suna yin haka suna ganin duk abin da suka zo da shi sai manzon Allah ya warware musu. To sai suka koma suka ɗauko abubuwan da suke da alaƙa da sihiri da littattafansu na sihiri domin Yahudawa ƙwararru ne a wannan babin na sihiri. Da haka sai suka koma suna ɗauko abubuwan da suka shafi harkar sihiri suna zuwa suna yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tambayoyi a kai. Da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. شنو ابن دا الامام ابو العاليه رحمه الله تعالى يفدا kenan sun watsar da littafin Allah da abin da yake da alaka da littafin Allah wanda suke zuwa suna tambayoyi suna magana akan shi yan sun watsar da wannan sun dawo suna dauko ma satulu shayatin ala mulki Sulaiman abin da ya tafi harkar sihiri da bokanci ya zama akan shi suke zuwar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma malamai kamar yadda al-Imam Muhammad ibn Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala ya faɗa yace wannan ayar ta sauka ne saboda sababin da Yahudawa suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al-Qur'ani ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam da suka ji ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam a Qur'ani sai suka koma suna magana suna cewa ku yi mamakin wannan al'amarin Muhammad akwai mamaki a ciki yana da awar cewa shi annabi ne alhalin kuma ya zo yana yaban Sulaiman ibn Dawud kuma yana cewa shi annabi ne kuma yana da awar Sulaiman ibn Dawud ma annabi ne suka ce wannan ai ba gaskiya ba ne ma kana illa sahira Sulaiman ibn Dawud ai mai sihiri ne ba annabi bane mai sihiri ne shine abinda su Yahudawa suke fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Imam Muhammad ibn Ishaq yace fa nazalat wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman daka Yahudawa da yawa a wurin su annabi Sulaiman matsafi ne mai sihiri ne ba annabi bane shi yasa da yawan su basu yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna daukan shi a matsayin mai sihiri yazo yayi duka waɗannan abubuwan da yayi da sihiri ne yayi da sihiri ne yake mallakar mutane da sihiri ne yake magana da tsuntsaye da dabbobi da sihiri ne yake hawa kan iska tana tafiya da shi a wurin su duka wannan aikin sihiri da haka da ya za a yi annabi wanda Allah ya aiko yana da awar shi annabi ne kuma yazo yana yaban mai sihiri kuma har yana cewa annabi ne da haka sai Allah ya musu raji da cewa wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abinda shaytanu suke karantawa ko suke fada dangane da mulkin annabi Sulaiman shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba ana bai yi sihiri ba shi ba ne sihiri ba ne walakin na shayatina kafaru shaitanu ne suka kafirta wa'annan su ne sababba guda biyu da malamai suka kawo daga cikin asbab na saukar wannan aya sannan malamai sun yi maganganu da yawa dangane da sababin da ya sa su Yahudawa suke da itikadin cewa annabi Sulaiman mai sihiri ne akwai maganganu da yawa daga ciki suna kawo cewa lokacin da Allah ya jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam ya fitar da shi daga cikin mulkin shi yana kan mulki wata jarabawa ta same shi ya rabu da mulkin na wani lokaci sannan Allah ya kawar mai da wannan jarabawar ya sake dawowa kan mulkin shi suka ce to a wannan fasara a wannan lokacin da wannan abin ya faru to sai shaytanu na aljannu suka rubuta littattafai na sihiri da yadda ake sihirin da yadda ake hada sihirin suka yi rubuta da yawa suka tara sai suka je suka birne a wurin da annabi Sulaiman alaihi salam yake zama yana ibada suka je suka haƙa wuri suka birne waɗannan littattafan na sihiri a wurin shi ne abinda su waɗannan shaidanin suka yi bayan annabi Sulaiman ya dawo wannan jarabawar ta kau ya ci gaba da mulki har lokacin da mutuwa ta zo ta same shi yau da annabi Sulaiman ya mutu sai suka zo suka ce wannan abin da Annabi Sulaiman yake yi da mulkin da yake da shi din yayi wannan mulkin ne ta hanyar sihiri. Sai suka ce a tona wuri kaza za a ga littattafan shi na sihiri da yake amfani da su. Daga wannan ya sa aka tona wuri aka fito da waɗannan littattafan. Aka ga wannan nau'o'in na sihiri da suka rubuta suka birne a wurin. To wannan shi ne magana ta farko da malaman tafsiri suka kawo dangane da wannan matsalar. Waɗansu malamai kuma suka ce a'a abinda ya faru akwai sakataren Annabi Sulaiman shine Asif ibn Barkhiya wanda shine yake mai rubuta duk wani umarni da aiki da Annabi Sulaiman zai bayar shine zai rubuta. To waɗannan rubutan da yake rubutawa akwai wani wuri a ƙarƙashin kujerar Annabi Sulaiman ta mulki wanda anan ake sa wannan takaddun ana koye su a wurin. Bayan Annabi Sulaiman ya mutu sai waɗannan shedanu suka zo sai suka fitar da waɗannan takaddu da aka rubuta na Annabi Sulaiman. Sai suka bi cikin waɗannan takaddun suka yi sassa a rubutu a ciki. Suka rubuta a cikin waɗannan takaddun da aka rubuta. Mana asali akwai takaddun. Amma sun zo sun shigar da wasu abubuwa ne a ciki da yawa wanda ya shafi harkokin sihiri. Suka rubuta suka sa a cikin waɗannan takaddun wanda aka tara na rubutan da aka yi na umarni da saƙonni na Annabi Sulaiman alaihi salam. Da haka wannan tsarin da suka yi bayan mutuwar Annabi Sulaiman suka fito da shi suka ce ai ga abubuwan da Annabi Sulaiman yake amfani da su. Da wannan ne ya mallaki mutane, ya mallaki aljanu, ya mallaki dabbobi, iska take yawo da shi, duka da wannan sihirin ya yi amfani. Wannan shi ne abinda aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair, daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah ya yarda da su. Ƙauli na uku, waɗanda suka ce su shaitanin sun ƙirƙiri ilimin sihiri. Sun ƙirƙiro nau'o'i na sihiri daban-daban. Da Annabi Sulaiman ya samu wannan labari sai ya sa aka tattaro duk wani abu da ake da shi wanda aka rubuta na sihiri. Aka tattaro wannan rubutan da yake hannun shaitanu na sihiri aka tattara. Sai ya samu wuri a ƙarƙashin kujeran mulkin shi aka haƙa wuri aka rufe. Waɗannan littattafai aka birne su. Da aka babu wani shaiɗani da yake iya zuwa wurin. Babu wani shaiɗani da yake iya kusantar wannan wurin. Da aka ƙwata littattafan gaba ɗaya daga hannun shaiɗanu aka birne. To bayan rasuwar Annabi Sulaiman sai aka fito da waɗannan takaddun. Sai wasu suke cewa to ashe da wannan abin ya yi amfani ya mallaki mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya. Cewa wannan takaddun da aka gani da littattafan da aka gani a matsayin na Annabi Sulaiman ne. A matsayin shi ne yake amfani da su. Da shi ya samu wannan mutane ya samu da abin da ya samu. Wannan yana da cikin maganganun da ya waɗannan shaiɗanu da suke zuwa sama suna jiyo magana waɗanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin Al-Qur'ani illa man istaraqa as-sam'a fa asba'ahu shihabun mubin. Wanda Allah ya ba mu labari suna cewa wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. A da can a baya shaitanu suna hawa can sama har inda suna iya jiyo maganganun mala'iku daga sama ta farko. da haka idan suna jiyo irin waɗannan maganganun da abubuwan da ake fada cewa Allah yayi wahayi za a yi kaza za a yi kaza to wannan maganganun ne suke jiyowa suna zuwa suna jefawa a cikin kunnan bokaye da ɗan duba a wancan lokacin shi yasa manzon Allah yace suna ɗauko magana guda ɗaya sai su takuɗa ta da ƙarya ɗari idan aka kawo magana ɗaya aka jiyo magana ta gaskiya guda ɗaya aka ce wane zai mutu lokaci kaza sai su haɗa da ƙarya guda ɗari manzon Allah yace sai ka ji mutane suna cewa to ai tunda suka ce kaza ai sun ce kaza kuma kaza ya faru da haka abinda suka faɗa gaskiya ne duk wannan ƙaryar guda ɗari sai a gaskata ta saboda waccan gaskiyar guda ɗaya to haka suke jiyo irin waɗannan maganganun suna zuwa suna yaɗawa ga bokaye da masu sihiri su kuma suna rurrubuta ire-iren waɗannan abubuwan suna tarawa da haka suka ce waɗannan abubuwan ne da suke tattarawa suna rubutawa su ne annabi Sulaiman alaihi salam ya sa aka tattaro su gaba ɗaya aka kwashe su daga hannun mutane aka raba su da mutane gaba ɗaya aka je aka samu wuri aka birne su a cikin fadar annabi Sulaiman sannan ya zama duk wani shedani zai iya kusantar wannan wurin da ya doshi inda wannan abin yake sai ya ƙone to abin haka ya ci gaba da zama waɗannan abubuwan da suka rubuta suna nan a adane a wannan wurin har zuwa lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya rasu bayan rasuwar annabi Sulaiman sai wani shedan daga cikin shedanu ya zo ya samu wasu mutane ya raya musu cewa wannan abin annabi Sulaiman da abin da ya yi amfani da shi ya samu duk waɗannan abubuwan da kuke gani yana nan a aje a wuri kaza ya je musu ishara zuwa ga inda wannan abin yake su aljanu da shedanu ba wanda zai iya kusantar wurin da aka suka je wannan wurin suka fito da waɗannan takaddun sai aka ga wannan abin da aka faɗa da waɗannan maganganu na shedanu da suke ɗaukowa da abubuwa na sihiri aka gansa a birni a wannan wurin to faruwar wannan shi ne ya sa sai suka shiga cikin fitina kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin al-jawab as-sahih ya ce akan wannan sai mutane suka fada cikin fitina sai suka kasu gida biyu waɗanda suka san sihiri da kuma hadarin sihiri da cewa sihiri ba addini bane kafirci ne daga cikinsu sai ta zama sun mai da haɓarewa a cikin yadda da abu ya haɗa da mai ya yi da haɗe su ka yi sai annabi mai ba a annabi ba ne ke nan ɗan boka ne kawai ɗan sihiri tun da sun san hukuncin sihiri sun san ba yadda za a yi annabi ya yi sihiri da haka sai suka yi ma annabi Sulaiman hukunci da cewa ne sihiri ne maimakon su bi diddigi su tabbatar da wannan abu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne sai tunda an ga abin a inda yake kawai sai suka yi mai hukunci a kan cewa da wannan abin yake amfani da haka sai ya tabbata a wurinsu da shi ba annabi bane mai sihiri ne wannan su ne kashi na farko kashi na biyu waɗanda suka yadda annabi Sulaiman annabi ne kuma tunda annabi ne kuma ya yi amfani da waɗannan abubuwan kenan yin amfani da waɗannan abubuwan daidai ne ya halatta ba kuskure ba ne da haka sai suka ɗauki sihiri a matsayin abu ne na daidai abu ne wanda yake ba kuskure ba me yasa saboda ai annabin Allah ma yayi kaga shekul islam ya ce to wannan ita ce fitinar da suka samu kansa a ciki daga wa'ancan suka kore mai annabta saboda wannan abin da aka gani waɗannan kuma suka tabbatar da sihiri saboda wannan abin da aka gani sai ba a samu wa'anda suka tsaya tsakatsakiya ba ba a samu wanda suka kore mai wancan abin da aka gani ba suka tabbatar mai da annabta saboda me ba za su iya korewa ba saboda an ga abin gaci a inda yake kuma suna ganin cewa ganin shi abin da yake a inda yake zai tabbatar da cewa nashi ne yana amfani da shi ba su samu wata hanya da za su iya bincikawa su tabbatar da abin haka ne ko ba haka ba ne da haka sai suka fada a cikin wannan fitintinin suka tafi gida biyu ko dai mutum ya tabbatar da sihiri ya kuma tabbatar da annabtar annabi Sulaiman in ya tabbatar da annabtar annabi Sulaiman sai ya tabbatar da sihiri daidai ne tunda sun ga sihiri sun danganta shi gare shi ko kuma ya kore annabtar annabi Sulaiman ya kore sihiri ya kuma kore annabtar annabi Sulaiman tunda an ga wannan abin tare da shi kamar yadda suke rayawa to wannan shine abin da suka kasu suka tafi akai a wannan lokacin da aka yanzu dukkan su a kowane bangare guda biyu sun tabbatar ma annabi Sulaiman sihiri ko ba su tabbatar mai ba kowanne a cikin biyun sun tabbatar mai da sihiri ga wanda suka tabbatar da annabtar shi da wanda suka kora annabtar shi kowanne ya tabbatar ma annabi Sulaiman da cewa yayi sihiri amma dai wa'ancan maganganun da malamai suka kawo na yadda aka kai takaddun ko yadda abin ya kai ga annabi Sulaiman maganganu ne kamar yadda muka gani wanda suka kawo daban-daban amma dai dukkansu suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya shine akwai takaddun an tattara su a wurin annabi Sulaiman hanyar da aka samar da takaddun ne shine maganganunsu suka saba wani suka ce aljanu ne suka rubuta wanda suke ji daga sama wani suka ce a'a shedanu ne suka kirkiro sihirin suka rubuta wani suka ce kowa da irin abin da yake fada ta sama duk sanadin da aka samu wannan takaddun fara annabi alaihi salam ya sa'a ibnu kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin shi yake cewa abin da ke tabbata da abin da ke tabbata da ka wani da ke tabbata da ka wani da ke tabbata da ka wani da ke tabbata da ka kuma duk wanda ya amfani da hankali da tunani zai iya sanin yadda zai hada tsakanin waɗannan maganganun gaba ɗaya domin ba maganganu bane wanda suka saba ma juna saba wanda ba za a iya hada su ba maganganu ne wanda za a iya hada su zai iya yiwa kowanne daga cikin wa'ancan ɗin sun faru aka tattara su gaba ɗaya an kwata wancan aka sake samun wata hadisa aka kwata wancan aka tattara zai iya yiwa kuma a cikin wanda aka rubuta ɗin akwai kowanne a ciki an tattara ne an rubuta aka zo aka tattara su gaba ɗaya aka kwace duk kowanne zai yi amma dai abinda ake tabbatarwa a ciki shine sun tabbatar da danganta ma annabi Sulaiman alaihi salam sihiri dangane da wancan abin da aka gani shi yasa sai Allah ya mayar musu da martani ya ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman sun je sun bi abin da shedanu suke rayawa na ƙarya akan mulkin annabi Sulaiman kenan wancan abin da suka rike na sihiri shi kanshi ƙarya ne danganta shi da annabi Sulaiman ƙarya ne shedanu ne suka zo suka danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman din shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba annabi Sulaiman ba kafiri bane anan da aka ce wattaba'u sun bi ana nufin su wa'ancan yahudawa da suka yi watsi da littafin Allah su ne suka bi mata su bi shayatinu ala mulki Sulaiman bayan sun yi watsi da abin da Allah ya saukar na wahayi gashi kuma sun koma suna bin abin da shaytanu suka tabbata shine abin da ake musu raddi akai saboda a nuna munin aikin da suka aikata ka ki karban sakon Allah ka koma kana karban sakon shaytan a matsayinka na mai da'awar cewa kai imani da Allah kai imani da annabawan Allah amma sakon Allah yazo kai watsi da shi sakon shaytan yazo kuma ka karbi sakon shaytan shine wattaba'u ma taslu shayatin ala mulki Sulaiman shi yasa da aka ce sun bi abin da shaytanu suke karanta taslu anan ma'anar taslu waɗansu malamai suka ce suke karantawa ma'anar tilawa kaman karatu ne ba na abin da suke karantawa na wannan littattafan wanda aka yi danganta ga mulkin annabi Sulaiman waɗansu kuma suka ce taslu ɗin ba ana nufin karantawa ba ne abin da ake nufi ana nufin takzibu domin attilawa yana zuwa da ma'anar alkazibu ala kafulan larabawa suna cewa kazaba ala tala ala fulan ma'ana kazaba alai wane yayi ma wane ƙarya suna amfani da wannan lafazin a matsayin ƙarya shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir yace zai dauki ma'anonin guda biyu duka zai dauki suna karantawa suna rawaitowa kuma suna abin da yake suke karantawa suke rawaitowa din abu ne wanda aka yi ƙaryar shi a kan annabi Sulaiman yace shi yasa aka yi amfani da ala ba a ce fi mulki Sulaiman ba sai aka ce ala mulki Sulaiman saboda ƙarya ce ake mata ta'addi da ala za a ce kazaba ala kula da aka kawo ala din ishara ne zuwa ga cewa abinda suka faɗa din ƙarya ce suke yi ma annabi Sulaiman alaihi salam da haka aka yi amfani da wannan sai Allah ya ce wa ma anan an sai alamun ki Sulaiman a mulkin annabi Sulaiman shin a mulkin annabi Sulaiman ne aka saba cikin shi a duniya ko ba a mulkin annabi Sulaiman bane aka saba cikin shi da suka ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun danganta sihirin zuwa ga zamanin annabi Sulaiman shin akwai sihiri kafin zamanin annabi Sulaiman ko babu akwai sihiri kafin zamanin annabi Sulaiman kafin zamanin annabi Sulaiman akwai sihiri domin Allah madaukakin sarki ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata ya ba da labarin mutanen annabi Salih daga cikin abin da suka faɗa ma annabi Salih qalu inna ma anta min al-musahharina kuma annabi Salih kafin annabi Sulaiman annabi Salih kafin annabi Ibrahim sai da aka yi annabi Ibrahim sai da aka yi annabi Salih sannan aka yi annabi Ibrahim wanda kuma kafin a tsakanin annabi Ibrahim zuwa annabi Sulaiman tazara ce mai tsawo da aka a kenan akwai sihiri kafin wancan lokacin sannan an yi sihiri a lokacin annabi Musa aiko akwai masu sihirin fir'auna a ƙulƙiyar saharatu tajiri qalu amanna bi rabbil alamin kenan tun lokacin annabi Musa akwai masu sihiri suna sihiri to annabi Musa ne ya riga ko annabi Sulaiman ne ya riga waye ya riga zuwa a ciki na'am annabi Musa ne ya riga zuwa saboda annabi Sulaiman ya zo a bayan annabi Musa ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alqur'ani a kissar alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa wasu tawaga daga cikin bani isra'ila wanda suka zo bayan wa bayan annabi musa a cikin wannan tawagar da aka je yaki
sai Allah ya bada labari a cikin sojojin tawagar afaiwa akwai Dawud wa qatala Dawud jalu a ciki ma annabi Dawud shine ya kace Jaluta a rundunar kuma mutane ne waɗanda Allah ya ce min ba'di Musa sun zo bayan annabi Musa shi kuma annabi Dawud wane ne shine baban annabi Sulaiman da aka ce nan annabi Sulaiman ya zo bayan annabi Musa kenan akwai sihiri kafin zuwan annabi Sulaiman alaihi salam to amma me yasa suka danganta sihiri zuwa ga mulkin annabi Sulaiman malamai suka ce sun danganta zuwa ga annabi Sulaiman ne saboda girmama abin su nuna sihirin yana da wani daraja yana da wani mahimmanci saboda mutane su karɓa saboda ya samu karɓuwa a wurin mutane sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman ba za a danganta shi zuwa ga saharatu fir'auna ba a ce ga sihirin wayannan dakarun sihirin na fir'auna ba zai karɓa akwai wanda zai karɓi wannan dakan an danganta shi zuwa ga mutanen fir'auna ai ba za a karɓa ma sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman a danganta shi zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah da aka ce sun danganta ne saboda su samu karɓuwa abin ya samu karɓuwa a wurin mutane abu na biyu kuma suka ce suna dangantawa ne zuwa ga annabi Sulaiman saboda su ba su yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna inkarin annabtar shi shi yasa suke danganta mai sihiri cewa an ga duk abin da aka ga yayi ba mu'jiza bane sihiri ne da aka suke kokarin danganta sihiri zuwa ga zamanin annabi Sulaiman ko mulkin annabi Sulaiman shi yasa a haka abin ya ta tafiya duk inda masu sihiri suke har yau din nan za a ce ma za a yi maka hatimin annabi Sulaiman akwai hatimin annabi Sulaiman akwai kaza shine dai wannan din da suke da'awa da za a ɗauko a ce akwai hatimin annabi Sulaiman za a yi maka na mulki da waye shine duk da wannan bokayen yan duba suke tattare da shi a zaurukansu da sauransu da wuraren ayyukansu da irin wannan din wannan mata tulushayatin ala mulki Sulaiman din shine dai su ma yanzu suke sake yin tilawar shi akan mulkin annabi Sulaiman Allah ya kora abin ya kafirta abin amma har yanzu ana bin mutum yazo ayi mai hatimin annabi Sulaiman yazo ayi mai hatimin annabi Yusuf yazo ayi mai hatimin annabi Wani duka wannan shine maida al'amarin zuwa ga wannan abin da Allah ya kore ma annabawa kai kuma ka je ka sake ɗaukowa anan suwa ake zargi da wannan yahudawa Allah yake zargi da wannan amma yanzu kana zaune musulmi da sunan musulunci da sunan mamalantar addini zai zo yana kawo maka a zo a yi maka hatimi na annabi Sulaiman na annabi Yusuf na annabi Wani ne da sunan su ma waɗannan abinda suke da shi ɗin da wannan hatimin suka mallaka yanzu yana ikirarin cewa mulkin annabi Sulaiman da hatimi aka yi shi ba mu'jiza ba ne wannan shine tsantsar kafirci da kafirce ma Allah kuwa sai ai za a yi nan hatimin annabi Yusuf ba na can da Allah ya ba annabi Yusuf ba wai halitta ba ce ko wata mu'jiza a'a wani hatimi ne yake da shi na wannan abin da ya samu daga kai kuma ka yadda ka je za a yi maka hatimin annabi Yusuf ka samu farin jini ko yi maka hatimin annabi Yusuf annabi Sulaiman ka samu mulki daga duk Allah sai ya rushe wannan a nan gaba ɗaya sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Allah ya barrantar da annabi Sulaiman ya ce annabi Sulaiman bai kafirta ba me yasa aka kawo wannan kalmar a nan su sun ce annabi Sulaiman ya kafirta ne a cikin ayar sun ce annabi Suleiman ya kafirta, ba su ce annabi Suleiman ya kafirta ba, me suka ce? Sun ce ya yi sihiri ne. Da Allah zai mai da martani sai cewa ma kafara Suleiman, Suleiman bai kafirta ba. Me kenan ake nuna musu? Sihiri kafirci ne. Ba cewa suka yi annabi Suleiman kafiri ba ne, sun ce annabi Suleiman yana da hatimi ya yi sihiri. Da Allah ya ce annabi Suleiman ba kafiri ba ne. Kamar wani ya zo ya ce ma ɗauko wannan, sai ka ce mai me? Sai ka ce mai ni ba ɓarawo ba ne. Ma'ana me yake nufi da ya ce ka ɗauko ɗin? Ka sato yake ne, da haka sai ka mayar mai da martani da cewa kai ba ɓarawo ba ne. Mana wannan abin da ka ce in yi sata ne, ni kuma ba ɓarawo ba ne ba zan yi. Da haka sai annabi Suleiman ya yi ilimi, ya Allah ya ce wannan abin da ka sai annabi Suleiman ya yi ta kafirci ne, da haka sai ka mawa idan bin yi ne. Da ya yi 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 a nan Allah ya ɗauke tuhumar daga kan annabi Suleiman ya mayar da ita kan wasu. An yi ta bara'ar annabi Suleiman daga wannan aibin, an ɗauke shi an ɗora a kan wasu. Su waye aka ɗora ma wannan? Su ne walakin na shayaɗin, shaiɗanu su ne masu sihiri. Da haka wannan abin da kuka gani ba aikin annabi Suleiman ba ne, wannan abin da kuka gani aikin shaiɗanu ne. Shi ne walakin na shayaɗin na kafaru, su ne suka kafirta. Bai ce su ne suka yi sihiri ko suka rubuta sihiri ba, ko suka karantar da sihiri, sai ce su ne suka kafirta. Shi ne ma'anar walakin na shayaɗi na kafaru. Sai ya faɗi sababin kafircin nasu, sai ce yu'allimuna an-nasa sihira, saboda suna koya ma mutane sihiri, suna koya ma mutane sihiri. A nan an yi magana a kan hukuncin koyar da sihiri ne, ba a yi magana a kan sihiri ba. Ai ba a ce shaiɗanu ne suka kafirta saboda suna sihiri ba, an ce shaiɗanu ne suka kafirta saboda yu'allimuna an-nasa sihira, suna koya ma mutane sihiri. Me wannan yake nufi kenan? Koyar da sihirin ne kafirci, shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi yin sihirin? Me ya aka ya zama kafirci? Yanzu an faɗi hukuncin waɗanda suke koyar da sihirin ne. Kafaru yu'allimuna an-nasa sihir, sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri. Shi kuma koyar da sihiri aka kafirta ana, shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi? Sai zama ya fi sihirin muni, ya fi koyar da sihirin muni. Domin duk abin da koyar da shi kafirci ne, to yi shi kuma fa? Koyar da shi kafirci ne, domin an kafirta koyar da shi ne, saboda an koyar za a yi me? Za a yi. Sai aka ce to koyar da shi ma kafirci ne, to ina kuma ga yin shi? Daga aka ce kafaru yu'allimuna an-nasa sihir, sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri. Daga koyar da sihiri kafirci ne, ballantana kuma yin sihiri din. Abinda aka ce duk wanda ka koya ma wannan abin ka kafirta, sai kuma ka zo kai kai abin, ba wai koyarwan ba kai da kanka. Da haka sai aka haɗa tsakanin koyon sihiri da kuma yin sihirin. sai taurawa kuma zai shiga ciki. Na'am? Yanzu mutane uku ne a nan. Da wanda yake yin sihirin, da wanda ya yi sihiri, da wanda ya koyi sihiri, da wanda aka ya koyar da sihiri. Na zan sai koyarwa ya akwai wanda yake koyarwa da mai koyarwa.
Ba za a samu mai koyarwa ba sai a wanda ke koya. To akwai mai koya, akwai mai koyarwa, sannan kuma akwai yin sihiri. Duka wannan suna kewayawa a kan akan abu ɗaya. Da aka sai Allah ya nuna munin sai da
kafirce shi. Duka wannan ba ana so a nuna mana magana akan sihiri ake yi kawai ba. Maganar sihirin ta shigo ne, wani abu ne ya shigo da ita. Menene abin da ya shigo da ita? Shine mummunan aikin Yahudawa. Sun aza littafin Allah, sun koma sun ɗauki aikin shedanu, aikin da koyan shi da yin shi duka kafirci ne, sun riƙe shi a matsayin littafin Allah. Shine munin aikinsa da ake so a sake nunawa a ciki. Sannan kuma a wuri ɗaya aka fito da hukuncin shi sihirin da abin da ya ƙunsa. Kaga ayar, wannan ayar tana ɗauke da gaɓoɓi masu yawa a ciki. Akwai matsala a kan abin da ya shafi sihiri da nau'o'in shi da kuma hukunce-hukuncen shi da sauransu. Sannan kuma akwai matsala da suke da alaƙa da tukon aya, wanda yana daga cikin mas'aloli waɗanda suke suka sa malaman tafsiri suka kai da kawowa a cikinsu mai tsayi dangane da alaƙar wannan gaɓar da muka tsaya a kai da kuma gaɓar da za ta zo a gaba. Yu'allimuna an-nasa sihir wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut dinna. Me take nufi? Me kuma alaƙarta da gaɓar da ta gabata a baya? Da haka matsala ce wadda take, akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri a kai, wanda Allah Maɗaukakin Sarki ya kai mu darasi ne zuwa za mu ji wani ɓangare da kuma ƙoƙarin daidaita abin da zai zama mafi zama daidai dangane da abin da ya shafi wannan gaɓar da kuma ƙarashin abin da ayar ta ƙunsa. Muna fata abin da muka faɗa daidai, Allah ya bamu lada gaba ɗaya. Wanda muka yi kuskure, Allah ya yafe mana. Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.